أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 27 ga watan Sha'ban hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya daidai da 21 ga watan 4 shekara ta 2020 miladiya kamar dai yanda muka saba gabatar da wannan karatu ainihin na cikin wannan littafi mai albarka littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato fi Ramadan ya wannan kuma shine darasi na 11 insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya darasin dai da ya gabata mun yi karatu ne akan abin da ya shafi Lailatul Qadr da kuma muka shiga cikin bayani akan itikafi inda malam ya gaya mana ma'anar itikafi shine ainihin wato luzumul iqamati fil masjid lil ibada wato lazumtar masallaci ko zaman masallaci domin yin ibada sannan lalle itikafi abu ne wanda an shar'anta yin sa kamar yanda mun kawo hadisai guda biyu akai sannan mun karanta falalar ainihin wato yin itikafi musamman a cikin watan Ramadan a cikin watan Ramadan din ma kuma musamman a cikin ainihin wato goman karshe na ainihin wato shi Ramadan din sannan mun karanta wasu daga cikin sharuɗan ainihin wato shi itikafin wato shine ya zamanto ayi shi a cikin masallatai wato ba lalle sai masallacin can guda uku ba kamar yanda jiya bayani ya gabata ko ba sai a masallacin harami ko masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko Masjidil Aqsa ba duk sauran masallatai ma za a iya yin itikafi saboda fadin Allah wa antum aqifuna fil masajid alhalu kuna yi masu yin itikafi a masallatai duk da shi su mawallafan wannan littafi wannan manyan malamai guda biyu Salim Malam Salim bin Eid Al-Hilali da Malam Aliyu Hassan Aliyu Abdul Hamid waɗannan su sun tafi akan cewa za a yi sallar za a yi itikafi ne kawai a cikin ainihin wato waɗancan masallatai guda uku amma mun ji maganganun malamai har da malamai su Sheikhul Islam ainihin wato su Sheikh Muhammad Ibn Uthaymeen da sauransu to za mu tashi ma ya juzu lil mu'takif wato abin ma ya juzu lil mu'takif abin da yake halatta ga mai itikafi ko malai yake cewa ya juzu lahul khuruj ya halatta ga mai itikafi ya fita li hajatihi saboda buƙatarsa ya fita kila abincinsa ya kare ko ba shi da guzuri ko dama ba shi da abinci da ya tara amma kullun idan lokacin bude baki sai ya fita ya je ya nemi abin da zai bude baki ya kuma samu na sahur sannan ya dawo masallaci ko kuma bukata irin ta shiga bayan ban daki la'alla masallacin da yake itikafin babu ban daki a ciki wanda galibi yanzu kuma alhamdulillah za ga duk masallacin da ake itikafi galibin su na juma'a ne kuma yawancin su za ga duk akwai guraren shiga a cewaya ayi bukata da sauransu amma inda za a ce babu din ko kuma itikafi ya kamu da rashin lafiyar da zai bukaci ya je ga chemist ya karbo magani ko kuma ya je ya sha magani ya dawo to duk wannan bukata ce wa an yukhrija ra'sahu min almasjid kamar yanda yake halatta ya fito da kansa daga masallaci li yughsala ko li yughsala dan a wanke makan nasa wayu sarraha a taje masa an fahimta yana cikin masallacin ya zuro kansa ta wundo a wanke kan a taje masa ya koma cikin masallaci qalat aisha radiyallahu anha Nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce wa in kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu haqiqa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in mukhaffafa min athqila kenan haqiqa manzan Allah ya kasance la yudkhilu alayya ra'sahu yana shigo mun da kansa wa huwa mu'takifun alhalin yana itikafi fil masjid a masallaci wa ana fi hujrati ni kuma ina cikin gidana sai zuro mun kansa ta cikin wato taga ko window fa urajjiluhu in taje masa kan wa fi riwayatin fa ugassiluhu in wanke masa kan wa inna baini wa bainahu la atabatil bab kuma hakika tsakani na da shi akwai dokin kofa an fahimta tsakatin da kaga mutun zai leka sai dai ta dokin kofa ko ma'ana ita tana can bangaranta shi kuma yana nan masallaci tsakanin su akwai dokin kofa shine atabatil bab da haka tanan zai zira kansa ta taje mai ta wanke kan ta taje masa ya dawo cikin masallaci wa ana haidun tace alhali kuma ina jinin haila wa kana ila babil masjid wa kana ya kasance ila babil masjid wato izuwa kofar masallaci wa kana manzo Allah ya kasance ila babil masjid yakan zo har zuwa kofar masallaci qalat safiya ma'ana cikin abin da mai yi tikafi zai yi in ba wani uzuri cikin kwaryar masallaci yake so ka bana zaka ga galibi masu yi tikafi ba sa zaman masallaci sai ga ga wasu yan tsiraru a masallaci kamar da yamma sai ga wani can ga wasu nan wani ya koma can wani ya fito can ya koma wani ya koma gindin wata busha can in dai babu wani uzuri cikin kwaryar masallacin nan ake so ka zauna an fahimta amma in akwai wani dalili da zai sa ka fito to ya zama dalili ne wanda zaka gama bukata ka koma ciki nace manzo Allah yakan kasance har zuwa kofar masallaci qalat safiya radiyallahu anha nana safiya Allah ya kara mata yadda ta ce kana annabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi fil ashr al awakhir min ramadan a goman karshe cikin watan ramadan fa ataituhu nana safiya ta ce nakan zo masa azuruhu na ziyarce shi lailan da daddare ashe ya halatta in ka shiga itikafi mataka ta kawo ma ziyara ko gaisa ko ta kawo maka abinci ta tafi wa indahu azwajuhu faruhna wa indahu azwajuhu a tare da shi akwai sauran matayensa a lokacin da aka faruhna sai suka tashi su suka tafi tunda sun riga ta zuwa kamar yanda lafazin ya nuna sun riga ta zuwa ta same su da aka da suka gama sai ta tashi suka tashi suka tafi tace fa haddathu sa'atan ni kuma sai muka yi hira da shi tsawon wani lokaci thumma qumtu li anqaliba sannan sai na tashi na zan tafi fa qala sai ce la ta'ajali karki gaggawa kake sauri mana hatta ansarifa ma'aki har in zaman to mun tafi tare na tafi tare da ke fa qama ma'i sai ya tashi tare da ni li yaqaliba ni dan ya raka ni an fahimta yawa mu tafi tare ya raka ni in ya raka ni sannan sai kuma ainihin wato wa kana maskanuha fi dari Usama bin Zaid kaga kaman ita gidanta daban shi sa sauran matan su suka zo ita kuma sai daga baya tace wa kana maskanuha gidanta wajen zaman ta ya kasance fi dari Usama bin Zaid a cikin gidan wato Usama bin Zaid take hatta idha kana inda babil masjid alladhi inda babi Ummi Salama tace har sai da manzon Allah ya rako ta daidai bakin kofar masallaci daidai kofar da zaka shiga bangaren Ummu Salama kaga kenan ashe inda uzuri mai itikafi zai iya fitowa daga cikin masallaci ya yo rakiya har zuwa bakin gate na masallaci sai kuma ya koma to suna nan suna tafiya sun zo daidai nan gurin fa marra rajulani min al ansar sai ga wasu mutane biyu cikin mutanen Madina sun zo shigewa falamma ra'ayan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asra'a sai suka ƙara sauri fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala risilikuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku tafi a hankali shine ala risilikuma ay mahalan ku tafi a hankali la ta'ajala fi dhahab kar ku yi garaje da gaggawa fa laysa hadha shay'un takrahanihi wannan ba wani abu bane da zaku kyamace shi ko ku kishi mata ta ce safiya innaha safiya bint huyayn ai ba wata bace safiya ce yar huyayu
faqala wa innan sahabbai guda biyu suka ce subhanallahi ya rasulullah qal ma'ana su suna so su barrantar da kansu ko su kubutar da kansu cewa ba wai zargi ko tuhuma bace ta sa suke sauri da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ainihin wato suna dai sauri ne dan su tafi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da su inna shaytana yajri min ibni adama majra dab yace a shaytan yana yawo da gudu gudana a jikin dan adam magudanar jini wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikum sharra domin hakika ina tsoron kada ya jefa muku wani sharri a cikin zuciyarku au qala shay'an ko kuma yace ina tsoron kada ya jefa muku wani abu a zuciyarku ko je kuna ta cewa to waccan wacece muka ganta gashi dare yayi kuma tare da annabi sallallahu alaihi wasallam dan ku kubutar da kukar ku fada cikin hadari ku fada cikin halaka da koma shaydan shi yasa nace ku tafi a hankali ba wata mace safiya ce matata sallallahu alaihi wasallam wannan shine daga cikin dalilan da malamai suka ce karka kai kanka inda za a tuhume ka ba daidai bane mutane su dinga tuhumar ka kuma kai kakkai zan karka bada damar da kofar da za a tuhume ka an fahimta ka dauko wata kanwar ka zaka kaita a mashin an fahimta sai kuka biyo ta wata majalisa ah ustaz ka je ka aje ta sai ka da sai ka ce ai kanwar nan ce tawa kanwa kai ba ka san wance ce kanwa ta na kaita makaranta ne an fahimta eh ah ustaz ai ba wani a ce ah ka san ai ba kowa ne ya san ta ba shi yasa ne bayani kanwa ta ce abin nan in kuma dama ka shigo daga cikin ka ce ah to kila ba ku da labari mata ta ce dazu na kaita uwa an fahimta eh ويجوز للمرأه ان تعتكف مع زوجها يا حالتا mace ta shiga itikafi tare da mijinta aw li wahdiha ko kuma ita kadai an fahimta li qauli Aisha radiyallahu anha saboda fadin nana Aisha Allah ya kara mata yadda kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashrul awakhir manzon Allah yana yin itikafi a goman karshe min Ramadan na Ramadan hatta tawaffahu Allah har Allah ya karbi rayuwarsa thumma atakafa azwajuhu min ba'di sannan matayansa suka ci gaba da yin itikafi bayan sa kaga shigar matan annabi cikin masallaci domin itikafi yana nuna halaccin mata ma za su iya shiga itikafi qala shaykhuna hafizahullah ce malamin mu Allah ya masa Allah ya tsare shi yace wa fihi dalilun ala jawazi itikafin nisa a cikin wannan hadisi akwai halaccin akwai dalilin halaccin itikafin mata wala shakka anna dhalika muqayyadun ko shakka babu shiga itikafin mata yana da iyaka yana da kaidi bi idhni awliya'ihinna lidhalika sai sun samu izinin waliyansu akan haka yanzu budurwa ba za ta tattara kayan ta kawai ta ce ta tafi itikafi ba sai da izinin mahaifinta sai iyayenta sun yarda cewa za ta je itikafi idan mace ce mai aure kaga sai da izinin mijinta za ta je itikafi ko sai da izinin mace ce wanda ba ta da aure kuma babanta ya rasu sai da izinin babban yayansu wanda take hannunsa shine illa bi idhni anna dhalika muqayyadun bi idhni awliya'ihinna lidhalika na farko kenan sai da izini sabanin kai kawai kila in baka sai dai kawai dan ka a ce kwana biyu ba a ganka ba to shine zaka fada kace zaka shiga itikafi an fahimta in ka fada kawai shikenan amma su suna neman a ba su izini dai kenan wa amnil fitna kuma ya zama an amuntu daga fitina ya zama inda za a yi itikafin nan akwai amnul fitna guri ne wanda yake ba a cakuɗe ɗin ya wajen maza daban wajen mata daban ban ɗakunan maza daban ban ɗakunan mata daban akwai amintuwa daga fitina ba zai zamanto wata tasha ko wani dandali da za a dinga zuwa ana hira ina fata an gane kawai shikenan yan mata sun samu wata dama an hana su sakewa a gida kawai su arrangement da samarun su shi ma ka dauka wani da Allah ne kaman itikafi za shi kawai ya tattara kayansa ya ce ya tafi itikafi ne ashe inda budurwarsa ta tafi itikafi ne kamar yanda kaga ana yin meeting point wajen tarawihi da tahajjud an fahimta shi ba sallah ce ta dame shi ba ita ba sallah ce da neman yadda Allah ne ya dame ta ba dama take so ta samu kawai shikenan ta je sai su yi waya kawai shikenan har ku je ku yi tak Allah ran ma ya tararaka tilawa mala ana ta neman kusancin Allah madaukakin sarki ga bayin Allah an taru a cikin masallaci shi kuma wannan yan awoyin biyu uku da za ku yi ta sallah dama ya samu ne ya kebe da budurwarsa su ta hira ana gama sallah lokacin da zai dawo da ita ma da dumata ta munafurci Allah da manzansa ta munafurci iyayenta sai ta dawo da dumata ta dawo daga wajen tahajjud wani ma ba ma wani ma tana fitowa daga gidan tare za su taho su samu wani guri muzabzabina baina zalika su sun boro gida kuma su ba su ƙara so masallaci ba sai a yada zango anan su ta tafin su sai ta hirar su ta sha'anin su lokacin dawowa ya kuma ya sake tako mata ta yi layin su shi kuma sai ya taho gobe ma haka an fahimta to dole waɗannan ibadin tunda ana yin su ne da abin nan ana buƙatar in dai mata za su shigo ciki to a samu amnul fitna ya zama an amintu daga fitina musamman haka harkar samari da ƴan mata tunda dama nan aka fi tsammanin fitina to in ya zama to masallacin cike yake da samari masu yin itikafi wanda galibi su ne za ba su kafi ya zama kuma akwai mata to ya zama akwai amnul fitina sannan abu na uku wal khalwati ma'ar rijal ya zama akwai keɓanta tare da maza an fahimta yawa ya zama to inda matan suke daban akwai keɓanta ba keɓanta tsakanin su wato akwai keɓanta suna guri daban mata suna maza suna guri daban kar ya zama a samu wani guri da za gurin itikafi ya zama gurin khalwa inda mutum kawai zai kebe da shi da budurwarsa ko ya kebe da wata kawai su abin nan a samu wannan lil adillatil kathirati fi zalika saboda dalilai masu tarin yawa akan haka wal qa'idatul fiqhiyya da kuma qa'idan nan ta malaman usulul fiqhi dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih tun kude al mafasid barna ita ake gabatarwa akan jawo maslaha da amfani wannan qa'ida ce dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih an fahimta wato kaga zuwa itikafi akwai maslaha a ciki akwai samun lada a ciki an fahimta amma kuma haduwar maza da mata akwai fitina a ciki akwai mafsada to yanzu a kaidar malamai sai a tunkuɗe mafsada din a fara gabatar da tunkuɗe mafsada din sama da a dinga kallon ai ana samun lailatul qadri ana samun kaza ana wallalle wannan maslaha ce ana samun gafara Allah yana yanta bayansa daga wuta ana kaza kana amma tunda zuwa tarawihin nan an fara gaurayewa da cakuɗewa tsakanin samari da ƴan mata wasu abubuwa suna faruwa to a hana ƴan mata zuwa in ba an samu waɗannan abubuwa sun gyaru ba wannan bala'a kalli to ai wata ne na neman rahama wata ne na kaza kaza maslaha kenan to kuma mafsada to ka'ida kuma ana ture gabatar da tunkuɗe mafsada shine ake fara kaddamarwa sama da jawo maslaha kamar yanda muka sha ba da misali yanzu kana zaune kawai sai na ce ungo sai na je ho nan hannun nawa dutse ne wannan kuma alkaki ne sai na je ho masu alkaki tafe ko dutse zaka ture na fata an gane yawa kaga yanzu ga alkaki ga dutse da aka duk lokacin da hankalinka ya tafi ka tuno alkaki fa da alkama ake yin sa gashi a tsoma shi a cikin zuma ga dadi ga waye kace bari ka tafe shi to za a ga baka da fikihu an fahimta kace bari ka tafe ai gara ka ba alkaki ya fadi ka tunkuɗe dutsen in ya so din ya fadin sai ka dauke karkade ka ci kar ka zo garin kallon alkaki ka cafe kuma dutse zo ya buge bakin da zai ci alkaki kaga ayi to shi yasa aka ce dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih to sai salatu tarawih to mun yi tsallake ni ma na wato taqdim wa ta'khir yayi mun na gane shi itikaful mar'a wa ziyaratiha kafin nan ma ko a babu wani kawai gabatarwa yayi yanzu dai ma ya juzu lil mu'takib daidai muka tafi da ku to da muka zo karshen wa ana ha'idun ko anan wa kana la yadkhulul baita gaskiya ne kuma hankali da ne yayi gaba na fahimci ni shafin na ne sai da ya kawo wancan sai kuma wannan taqdim wa ta'khir yayi mun to ina ta tunanin zan yi hakan kuma sai hankali na yayi gaba jazakumullahu khair yake cewa bari mu dan koma baya to kaga duk wannan karatun da muka yi kenan shine ya kamata ya zama a ƙarshe yake cewa Nana Aisha Allah ya kara mata yadda tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sako min kansa in wanke masa na taje masa shi alhalin yana yi itikafi a masallaci kuma ni ina jinin haila to sai ya ce wa kana la yadkhulul baita Nana Aisha tace manzo Allah ya kasance baya shigowa gida kaga dai masallacin jikin gidansa yake amma baya shigowa gida illa li hajatil insan sai da bukata irin ta mutum idan kana mu'takifan in yana itikafi kaga bisa ka'idar mu ta cewa ainihin wato abin da yake halatta ga mai itikafi kaga ya halatta ya fita inda bukata domin ga annabi in ba bukata baya fita nabiyu wa yajuzu lil mu'takifi wa ghairi ya halatta ga mai itikafi da wannan sa an yi tawadda fil masjid yayi alwala a cikin masallaci li qauli rajulin khadama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam saboda fadin wani mutum da yayi wa manzon Allah hidima yace tawadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil masjid manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala a cikin masallaci wudu'an khafifan alwala sassauka ba wanda za a antayar da ruwa a kelayar da shi ba sassauka to kaga yanzu in masallaci irin namu ne aga ba zai yi alwala a ciki ba an sa kafir kaga zai tawari an fahimta sai dai kamar haraban rahaba haraban masallaci mutun zai iya zuwa yana yi itikafi ya fita daga haraba yayi alwala babu komai amma a wancan lokacin masallaci ne da za ka ga rairayi ne yawanci a kasan kai alwala ma rairayin zai shanye ruwa ko na uku wa anna lahu an yattakhidha khaymatan saghiratan sannan ya halatta mai itikafi ya danyi wata yar karamar rumfa shine an yattakhidha khaymatan ya danyi wata hema wata yar rumfa saghiratan yar karama fi mu'akhiratil masjid a can karshen masallaci ya atakifu fihi ya dinga itikafin sa a ciki kila masallaci ya cika kamar yanzu in ka je wasu masallatan ana itikafi zaka ciki ya cika to sai ga babu nutsuwa sosai tunda in aka ce an cikan nan wasu ba sanin dokoki da kaidojin itikafi suka yi ba ko wanda in ya wara volume din sa duk sai ya hana ku sakiya an fahimta zai ta karatu kuma karatun Qur'ani yake ba wai surutu yake ba amma ya dakatar da kowa wani lokaci sai zuwa an ce a karba kanna da Allah a danyi kasa kasa saboda akwai dabi'ar wanda akwai wanda shi dabi'ar sa in dai zai ji sautin wani shi ba zai iya nasa ba wani kuma ya gama karatun shi so yake dan kwanta ya huta ka zo ka kunna lasifika na fata an gane wani shi kuma sallah yake so yi a lokacin to saboda haka kaga irin wannan wani lokaci masallaci aka cikan nan to sai mutun ya doye zo ya dan samu wani dan gefe cikin masallaci ya yi rumfasa ya halata me yi itikafi ya danyi wata yar karamar rumfa a cikin masallaci li'anna Aisha radiyallahu anha domin ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda kanat tadribu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam khiba'an ta kasance tana kafawa annabi sallallahu alaihi wasallam tanti yar rumfa haka idza'ata kafa idan yana yi itikafi wa kana zalika bi amrin minhu sallallahu alaihi wasallam kuma abin wannan aikin da Nana Aisha take yi tana yi ne da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hudu walahu an yada'a firashahu aw sarirahu fiha kuma mutun zai iya sa shimfidar sa ko gadan sa ma fiha a cikin masallaci din an bayyana kar aga ka dauko blanket a can kuma saboda Allah in banda kawai san jin dadi an ma irin aka tifa na wanda ake nade aka na doka yaka akwai wani dan gado ma da zaka ga ana yi zaka iya nan wanda ake nan nade shin nan ka nan nade ka shiga da kayan ka komai an bayyana dan wani zai iya maka rambani ya ce ya zaka dauko wata katifa ko me zaka yi katifa a itikafi ko kuma ya zaka dauko wani bargo bacci ka je yi an fahimta to shine nan malam ce wa lahu mai itikafi yana da damar an ya za firashahu ya shimfida shimfidar sa au sarirahu ko ya baje gadan sa fiha a masallaci lima rawahu ibn umar radiyallahu anhuma saboda hadisin da abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda ya ruwaito anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza'ata kafa manzo Allah ya kasance idan zai yi itikafi duriha lahu firashun ana shimfida masa shimfida au yudau lahu sarirun ko ana sa masa ana kafa masa gadansa wara a isduwa na tittauba a bayan wani ginshiki da ake kira yansa ginshikin tuba an fahimta wata fila ce sunanta usduwa na tittauba an fahimta yawa anan a daidai wannan gurin an ma gano inda ake ajiyewa annabi sallallahu alaihi wasallam gadansa shine usduwa na tittauba wato wani ginshiki ne wanda ake kiransa ginshikin at-tauba i'tikafu al-mar'ati wa ziyaratiha zawjiha fil masjid i'tikafun mace da kuma ziyartar mijinta a masallaci yajuzu lil mar'ati ya halatta ga mace an tazura zawjaha ta ziyarci mijinta ainihin wato wa huwa fi mu'takifihi yana gurin i'tikafin sa wa huwa fi mu'takafihi yana gurin i'tikafin sa walahu an yuwaddi'uha kuma zai iya yi mata rakiya an bayyana ta zo ta kawo masa ziyara sun dan gaisa ya dan ji labarin gida ya ji yaya yara duk a ce ai wane yaya mai zazzabi amma dai ya samu sauki kuma dai komai yana gudana na gida ba matsala an fahimta to in ya din suka gama kuma shi kuma yace to shike tace za ta tafi gida yace ya kamata ya dan taso ya taka mata ya rako ta har gate din masallaci shikenan sai ta abu nan wannan mai itikafi din zai iya yin haka yayyo mata rakiya ya wadi'uha wa walahu an yuwaddi'aha zai iya yin wato ya rako ta ila babil masjid har kofar masallaci qalat aisha to wannan karatun ya fi daidai in muka dauke shi haka kaga dazun dama ba daidai muka karanta karatun ba yawa nana safiya radiyallahu anha tace kana annabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fil ashr al awaqir min ramadan fa ataytu azuruhu laylan tace manzo Allah yana yi itikafi a goman karshe cikin ramadan nakan zo masa in ziyarce shi da dare wa indahu azwajuhu faruhna yana tare da wasu cikin matansa sai su tashi su tafi fa haddathtuhu sa'atan nayi hirar da shi in tattauna da shi tsawon lokaci sun maqumtu li an qaliba sannan nace bari in tashi in tafi fa qala sai ce la ta'ajali kake gaggawa hatta an sarifa ma'aki har sai na mun tashi mun tafi tare fa qama ma'ili ya qaliba ni ya tashi tare da ni dan ya raka ni wa kana maskanuha fi dari usama bin zaid gidanta dama yana wajen cikin gidan usama bin zaid hatta idza kana inda babil masjid har sai da yazo kofar masallaci allabi inda babu ummu salama daidai kofar gidan ummu salama fa marra rajulani min al ansar sai mutane biyu cikin al ansar suka zo wucewa falamma ra'ay annabi sallallahu alaihi wasallam asra'a da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi gaggawa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma manzo Allah yace ku tafi a hankali innaha safiya bintu huyay yace safiya ce yar huyayu fa qala suka ce subhanallahi ya rasulullah قال سيتي آآ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم أي شي شيطان ينا ياوني أجكين أن آدم إرين ياون دجنيكي وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا إيشي إنا صوران كده يجيف شر أزوتي يوكو ونعم ويجوز للمرأة ياها لتقمة أنت أتكف مع زوجاتي إيتكاف تارد مجنتا أو لوحدها كو إتكالي لقول عائشة رضي الله عنها سبيل فإننا إن شاء الله يدل إتا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان منزا الله ينا إيتكاف قوما كرشد كموت رمضان حتى توفاه الله حر الله يكر قرأي وسثم ما أتكف أزواجه من بعدي سنن ما تنسى سوما سنة إيتكاف يبا ينسى قال شيخنا حفظه الله مالم شيخنا مالم محفظه الله الله يسأل الشيخ وفيه دليل على جواز إعتكاف النساء a cikin wannan hadisin akwai halaccin yin itikafin mata wala shakka ko shakka babu anna zalika wannan itikafin nasu halaccin sa muqayyadun an iyakance shi bi izni awliyaihinna lidhalika da iznin waliyansu akan haka wa amnul fitna da amincewa fitna wal khalwa da kebanta ma'ar rijal tare da maza lil adillatil kathira saboda dalilai masu yawa fi zalika akan haka wal qa'idatil fiqhiyya da kuma qa'idan nan ta malaman usulul fiqh darul mafasil muqaddamun ala jalbil masalih salatul tarawih sai kuma sallar asham mashru'iyatuha shar'an tuwatta tushra'u salatat tarawih an shar'anta sallat tarawih jama'atan a cikin jami'i li hadithi Aisha radiyallahu anha saboda hadithin nan Aisha Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja laylatan manzo Allah ya fito a wani dare fi jawfin layli cikin dare fa salla fil masjid yayi salla a masallaci wa salla rijalun bi salati sai wasu mutane yan kadan yan tsararru sai suka bi shi salla suka yi salla tare da sallarsa fa asbaha an-nasu fatahaddathu fa asbaha an-nasu sai mutane suka waye gari fatahaddathu suke ta tattaunawa ai ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito har ma ya tada yayi salla kuma wasu sun bi shi fajtama akthara minhum sai mafi yawa daga najiya sai suka hadu fajtama sai suka kara haduwa akthar mafi yawa minhum daga waɗanda aka yi sallar farko da su fa salla yayi salla fa sallu ma'ahu suka yi salla tare da shi fa asbaha an-nas mutane suka waye gari fata haddathu suka sake yin hira ka san abin da aka sake labari fa kathura ahlul masjid mutanen masallaci suka yawa min al-lailati ath-thalitha a dare na uku fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito fa salla bi salati suka yi salla suka bi shi salla falamma kanat al-lailatu ar-rabi'a a dare na hudu ajizal masjidu an ahlihi masallaci sai kasa dauke mutanansa an cika ko duk wanda bai ji labari ba an ji labari da haka masallaci ya cika har mutane sun har ya batsi har waje annabi sallallahu alaihi wasallam bai fito ba a wannan daren sai bai fito ba ana nan ana zaune hatta kharaja
li salati subhi har sai da lokacin sallar asuba yayin ya fito falamma qada al-fajra da ya idar da sallar asuba aqbala ala an-nas sai ya fuskanci mutane fata shahada sai kalmar shahada ma'ana yayin ta shahada shine innal hamdalillah yayin khutbatul haja thumma qala sannan ce amma fa innahu lam yaqayya makanuhu yace amma haqiqa al'amarunku ko sha'anunku bai boye mu bai buyar mun ba ina sane na san abun duk da kuka yi an fahimta shine amma innahu lam yakhfa alayya makanukum zamanku da zuwan da kuka yi kuka cika masallaci bai buyar mun ba na san an zo an taru masallaci ya cika walakin ni khashitu an tufrada alaykum sai dai ban fito bane saboda naji tsoron kar a farlanta muku yin wannan sallar ko da yaushe fata ajizu an haku zo ku kasa kaji malam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum kaji ba harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim ce ya ki fitowa ne saboda tausayin al'umma kar ya zo kuma a ce to tunda dai abun nan kuna san sa to an mai da shi wajibi fato wufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal amru kadhalika manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya al'amarin yana nan a haka an fahimta al'amarin yana nan a haka ma'ana ba wanda yazo yayi jami'i shine dama yazo ya fara yin jami'in kuma ya ce ya daina saboda ga dalili falamma lahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi jiwari rabbi yayin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadu da rahmar ubangijinsa ma'ana ya tafi zuwa ga ubangiji istaqarratish shari'a to shar'antuwar sallar tarawih kuma sai ta tabbata dama tsoran kar a farlanta ne yasa annabi ya ci yayi na kwana nawa uku to ko ya na kwana uku ayi sai ya zama hujja shar'antuwar sallar tarawih kuma ya faɗi dalilin da yasa bai fito ba na rana nan hudun ba wai an daina yin ta bane cewa yana tsoron kar a farlanta to yanzu ya bar duniya ta ina za a farlanta ta yanzu tana nan za ta ci gaba da zama optional in kana so kai in baka so kai kwance ka ba matsala wazalatul khashya sai ya zama wannan tsoron ya kau wa baqiyat mashru'iyatu salatiha dan haka sai shar'antuwar sallatarta sai ya ci gaba da wanzuwa jama'atan a cikin jami'i qa'ima ya zama tabbatacce li zawalil illa saboda gushewar dalilin yanzu babu shi li anna al illa domin ita illa dalili ta duru yana gudana ne ma al ma'luli tare da abin da ke sa ayi hakan wujudan samuwar abun wa adaman da rashin abun an fahimta wannan kaida ce ita ma al illatu taduru ma'al ma'lul wujudan wa adama shi dalili yana gudana ne tare da abin da ke sa dalilin samuwar sa ko rashin sa an fahimta ko kuma kace sababi yana kewayawa ne tare da abin da ya sabbaba shi in abin da ya sabbaba shi yana nan shi ma yayi aiki in abin da ya sabbaba shi baya nan shi ma ya tashi daga aiki yanzu illar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai fito aka yi ci gaba da sallar tarawih ba a cikin jami'i shine me tsoron kar a farlanta inda illar tana nan har yanzu to sai ya zama hukuncin yana nan har yanzu amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya illar ta kau ko bata kau ba to tunda ta kau yanzu hukunci shi ma ya dawo wa ahya hadhihi sunnah al khalifatu ar-rashid umar bin al-khattab sayyidina umar khalifat nan shiryayye umar dan khattab shine ya dawo ya sake rayar da wannan sunna kama akhbara bidhalika abdurrahman bin abdin al-qari kaman yanda abdurrahman ibn abdin al-qari ya bada labari kale yace kharajtu ma umar bin al-khattab radiyallahu anhu yace na fito tare da umar dan khattab radiyallahu anhu laylatan aw nadari fi ramadana cikin watan ramadan ila al-masjid muka taho masallaci fa idhan nasu awza'un sai ga mutane jama'a shine awza'un jama'atin kenan sai ga mutane jama'a kungiya mutafarriquna daban-daban yusalli ar-rajul li nafsi kaga wani mutum yana sallar tarawihin sa shi kadai kai can a gefe wa yusalli ar-rajul kaga wani mutum kuma yana salla fa yusalli bi salati ar-rahd wasu ƴan mutane ƴan tsararu da basu kai goma ba
domin ar-rahad sun ce shine mutanen da ba su wuce tara ba tis'ata rahadin yufsiduna fil ard wa la yuslihun wannan rahad din ba su wuce ba su kai mutum 10 ba sai ga shi kuma ga wani nan da wasu mutane wanda ba su fi mutum 10 ba suna bin sa sallah haka sayyidina Umar yazo ya tara masallacin annabi ne amma wani yana sallar sa shi kadai wasu sun bi mutum can wani ga wani limamin can wasu suna bin sa haka dai fa qala Umar sayyidina Umar yace inni ara ni ina ganin law jama'atu ha'ula'i ina ma dai ko in tattara waɗannan mutanen ala qari'in wahidin ga limami guda daya lakana amsal ina ganin da sai yafi dacewa me kun ga kyale mutane su ci gaba tunda dai asalin sallan nan tana da asali a addini ba bid'a bace annabi yayi ta kuma dalilin da yasa ya daina yin ta gashi kuma yanzu baya bar duniya da haka ba wannan dalilin yace ai da zan zo tunda yanzu na ga mutane ana sha'awa ana ta sallan nan daidai ku ina ma din zo in hada mutane a karkashin limami guda daya ya dinga karatu suna bin sa sallah lakana amsan thumma azama sannan sai ya kudurci niyya yayi azama fa jama'ahum ala ubay bin ka'ab da haka sai tattare su a karkashin jagorancin ko limancin ubay bin ka'ab gangaren na'am lokacin khalifancin sa ai bayyanta sai ya hada su a karkashin gwani kuma gangaren shine Ubay ibn Ka'ab Allah ya kara masa yadda thumma kharajtu ma'ahu layla sannan shi dai Abdurrahman ibn Abdul Qari yace sai kuma na sake fitowa tare da sayyidina Umar laylatan a wani daren ukura daban wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim ga mutane an taru amma suna yin sallah a bayan limamin su guda daya abin sai ya burge Umar فقال عمر سين عمر يتي نعمه البدعه هذه والتي ينامون عنها افضل من التي يقومون وكان الناس يقومون اوله يتي ما دللا ده wannan bid'a shine ni'matul bid'atu hadhihi ma dallala da wannan bid'a wallati yanamun anha wadda masu yin bacci gabarin yinta afdalu wanda yayi bacci gabarin yinta shi yafi minan lati yamuna sama da wadda suke tsayawa domin yinta wa kana nasu domin mutane sun kasance ya kumuna awwalahu suna yin qiyamul layli ne ko tarawih a farkon dare kuma ka san karshen daren yafi ma'ana ma dalla da wannan ni'matul bid'atu habi wani zai ce maka to ashe akwai bid'a mai kyau amfanta ya zaka dinga jin ga sayyidina Umar ya ce ni'matul bid'atu habi malamai suka ce me bid'a a ciki in ka kawo ta'arifin bid'a ka dauko shi ka dora wannan magana ta sayyidina Umar me bid'a a ciki sallar tarawihin ce bid'a ko yin ta a cikin jam'i ne bid'a in ka ce sallar tarawihi ce bid'a sai a ce to ka ma jahilci me ce ce bid'a dan annabi ya yi ta in ka ce a yin sayyidina Umar hada su da yi a cikin jam'i ita ce bid'a sai a ce shi ma ka jahilci me ce ce bid'a domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara yi wa mutane ita a cikin jam'i da aka sai suka ce ita bid'an nan tana da ma'ana guda biyu akwai ma'ana hal lughawi da kuma ma'ana hal istilahi da aka anan sayyidina Umar da yace ni'matul bid'atu hadhihi ma'anarta ta lugha yake nufi ba ma'anarta ta shari'a ba domin ma'anarta ta shari'a shine kirkiro wani abu da yake kama da shari'a a jingina shi zuwa musulunci wannan shine bid'a an fahimta ma dalla da wannan sabuwar wato farfadowa da aka yi wa wannan sunna da ta mutu ni'matul bid'atu hadhihi farfado da abu da yanzu ya ba a yin sa tunda annabi yayi kwana uku nan bai yace to yana tsoron kar a farlanta ta bai ƙara fitowa ba ya ci gaba da yi mutane suka ci gaba da yin kayan su kadai shikenan ba a ƙara yin ta sayyidina Abubakar yazo ba ci gaba da yi ba lokacin sayyidina Umar sai ya ga ana ta wannan sai ya ce to a dawo da ita kamar lokacin da annabi shike jagorantar mutane ai wannan ba bid'a bace an fahimta to wannan shine akwai dogon bayani da malamai suka yi amma ba muhallin sa bane nan kuma sannan ita sallar dare yinta a ƙarshen dare yafi falala sama da yinta a farkon dare shi yasa yace wallati yanamuna anha wanda suke yin bacci a daidai lokacin da ake yinta to su suka fi sama da waɗanda suke yin qiyamul suke tsayuwa ta a wannan lokacin wanda ya dan kwanta a farkon dare ya tara ainihin wato ya tara wato baccin sa ya gama shi ya tara wa kansa wato kuzari da nishadi ya tashi a ƙarshen dare sallah shi ya fi falala ina fata an gane adadu raka'atiha adadin raka'o'in ta ikhtalafa an-nasu fi tahdidi raka'atiha malamai sun yi sabani game da iyakance raka'o'in ta wal qaulul muwafiq li hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma zancen da ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annaha thamani raka'atin raka'a takwas ce dunal witr banda witri in ka cire witri ita sallar tarawih qaulin da yafi dacewa da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sune waɗanda suka ce raka'a takwas ce li hadith aisha radiyallahu anha saboda hadithin da aisha Allah ya kara mata yadda tace ma kana annabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'a annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba karawa ba ko a ramadan ko a wani ramadan akan raka'a 11 kaga takwas sune tarawih ko kuma shafa'i sannan wutrin shine raka'a 3 kaga ga takwas ga 3 kaga 11 kenan wa qad waqafa aisha radhiyallahu anha jabir ibn abdullah haqiqa وقد وافق عائشة رضي الله عنها جابر بن عبد الله حقيقة جابر بن عبد الله رأي سيئي ديدي دنانا عائشة الله يكارا متى يدى فذكر شمايا أنبتتشوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحيا بالناس ليلة حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لوكتن ديرايا وندري tare da mutane fi ramadan a cikin ramadan din nan salla 8 raka'atin yayi salla raka'a 8 ne wa autar ya wuce ne walamma ahya umar bin al-khattab hadhihi sunna yayin da umar dan khattab ya raya wannan sunna kage ba wannan ba wata bid'a yi kirkira ba rayar da domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahya abuna man sanna sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama wanda duk ya raya wata sunna wanda ta mutu an daina ya taso da ita ya dawo da ita sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ladanta da ladan duk wanda ya aiki da ita har zuwa ranar tashin alkiyama da haka lokacin da sayyidina umar bin al-khattab ya raya wannan sunna jama'an nasa shi ma ya tara mutane ya hada mutane ne ala 11 raka'atan akan su raka'a 11 wafaqan lis sunnati sahiha dan ya dace da sunna ingantacciya kamar rawahu malik kama yanda Imam Malik ya ruwaito bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce gaya min dariki Muhammad maqran isnadin shine ta hanyar Muhammad bin Yusuf an Sa'ib bin Yazid annahu qala yace amara Umar bin Khattab Ubay bin Ka'b wa Tamim al-Dari sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya umarci Ubay bin Ka'b da Tamim al-Dari Allah ya kara musu yadda an yaquma lin-nasi su yi wa mutane sallah wato bi 11 raka'a raka'a 11 qala yace waqad kana al-qari'u wato limami mai karatu yakan kasance ya karawa bil 200 yakan karanta kamar aya 200 a tsaye fa wala ba ana karanta shafi ɗaya ko shafi biyu mutane suna ta cewa an matsa musu ba ko eh kaji ba aya 200 hasa mai bada labarin yace hatta kunna na atamidu alal isi har mukan dogara akan sanda min dulil qiyam saboda dadewa saboda dogo tsayuwa tun zai ji kafarsa ta abuna har sai ya dan jingina akan sanda wa ma kunna nan sarifu yace in fa an fara wannan sallar ba ma juyowa mu dawo illa fi furu'il fajr sai dab da ketowar alfajir an fahimta to kaga tahajjud shine daidai din sa amma yawanci mutane ya kaje an taso karfe 1 an fara sallar dama ta awa dama a guje ake yin ta an fara 12 an tashi karfe 1 ko karfe 1 da kwata masu dan dadewa sune masu tasowa karfe 2 ko karfe 2 da wani abu yanzu duk wanda ya koma karfe 2 tsammanin ka zai kuma tashi yanzu sallar asuba amma aka ce ba a yi ta ba sai ba ta yadda ya ce ba sai karfe 1 ko karfe 1 da wani abu ba a gama ta ba sai karfe 4 ko 4 da wani abu kaga da mutane kaga shine furu alfajir ana zuwa kawo mutane kokari za su yi sahur an yi sahur kuma a sace koma sallah asuba sannan kuma sai mutane su kwanta وخالفه يزيد بن الخصيب بن خصيفة أما السائب بن يزيد وأن الرواية تاسع يزيد بن خصيفة شكما يسابع وأن الرواية وقال شكما أتاسع سيتي بإشرين ركعة وسيدنا عمر بن الخطاب يا أينه وتو جاغوران تد أبي بن كعب تميم الداري akan su ci gaba da jagorantar mutane sallar tarawihi ko sallar tahajjud da raka'a 20 ba raka'a 11 da muka karanta ba yace wa hiya shadha amma wannan ruwaya ce shadhatun to zai iya zaman towa cikin dalilan su amma ba wannan ne kadai dalili ba akwai malaman da suke ganin akwai hadithin salatul layli matna matna wannan sun ce ala umumihi ala ala italaqi salatul layl matna matna wa idha fa idha khashiya ahadukum subha falyutir biwahida aw kama qala sallallahu alaihi wasallam sallar dare raka'a biyu zakai taji kaga zakai iya raka'a dari biyu zakai taji an bayyanta kawai dayan ku ji tsoron alfajir ya kusa ketowa sai ya raka'a dai sai ta zama wuce wasu da wannan suka kama hujja suke ganin ba lalle sai an tsaya wannan raka'a 11 ba a iya karawa to wannan ruwaya Yazid bin Khusaifa tace bi 20 raka'a sai malai yace wannan ruwaya ce shadda me yasa yace li anna Muhammad bin Yusuf saboda Muhammad bin Yusuf da ya ruwaito hadisin daga As-Sa'ib bin Yazid au thaqu min Yazid bin Khusaifa ya fi aminci sama da Yazid bin Khusaifa to ita ko dama shadda ruwaya sha wato abin da ake kira shi zuz ma rawahu thika mukhalifun lima rawahu thikat ko ma rawahu thika mukhalifun lima rawahu al-awthaq idan amintattu guda biyu suka yi ruwaya wani amintacce ne amma wani yafi zama amintacce sai wani misali kaga anan Yusuf Muhammad bin Yusuf kama yanda mala ya faɗa yace awthaq shine yafi zama amintacce haddasa tafi kwari sama da Yazid bin Khusaifa da aka shi Yusuf bin Sa'ib an fahimta ko Muhammad bin Yusuf kai nake son ce Muhammad bin Yusuf shi sai yace raka'a 10 shi kuma Yazid bin Khusaifa sai yace raka'a 20 to yanzu an zo mu karana da hadawa ruwayar wa za a rinjayar akan magana ɗaya kuma suke sai aka gano cewa Muhammad bin Yusuf yafi hadda yafi zama thika sama da Yazid bin Khusaifa to yanzu maganar Muhammad bin Yusuf ta zama mahfuz maganar Yazid bin Khusaifa ta zama shaz an fahimta wala yuqalu li mithliha ziyadatu thika wa hiya makbula kuma a irin wannan mas'alar ba a cewa ai ziyadatu thika ana karba domin akwai ka'idar malaman hadisi ziyadatu thika makbula idan gaba ɗayan ku nan sai kuka ce kuka ruwaito magana ta kuka ce na ce kaza an fahimta na ce za mu sauke littafin nan a yau duk sai kuka hada wannan sai Usman ya ce amma fa ya ce inda hali yanzu duk gaba ɗayan ruwaya ku babu wannan kalmar inda hali din yanzu kalmar inda hali ta ci karo da magana ku bata ci karo ba to ziya wannan ƙarin nasa sai a hada da naku shine ziyadatu thika makbula ku dauka duk ku thikat ne shi ma thika ne ku duk sai kuka ce mallaya ya ce yau za a sauke littafin nan insha Allah sai Usman ya ce a kun manta ya ce inda hali to wannan inda hali din ƙari ne amma da kuka ce gaba daya sai kuka ce ai mallaya yace yau za a sauke littafin nan Usman yace a sai gobe mallan cewa yace gobe an samu sabani ko ba samu to yanzu wannan za ta zama ziyadatu thika makbula ai ta saba abin nan dauki an gane to shine yake cewa wala yuqalu a irin wannan magana ba za a ce limithliha a irin ta a ce ziyadatu thika a ce ai ziyada ce ta thika ba wancan yace raka'a 10 aka ce wannan yace 20 to yanzu ya za a karbi maganar 20 bayan wancan ya ce 10 sai ya ce irin wannan ba za a ce ziyadatu thika makbula ba me yasa ya ce li anna ziyadatu thika domin ita ziyadar amintacce wanda ake karba la ya kunu fiha mukhalifa ita ce wanda ba a samu wata ruwaya da ta saba mata wa innama fiha ziyaratu ilmin, to a irin wannan ne zaka samu ƙarin ilimi a cikin ta, alama rawahu thiqatul awwal, akan abinda thiqa na farko ya ruwaito. Kamar yanzu wannan kaga muka dauka duk gaba ɗaya kun faɗi magana, shi ma sai ya faɗi wata magana, kuma magana sai ta zamanto ƙarin ilimi muka samu akan abinda kuka faɗa, to sai ta zama ziyadatu thiqa maqbula. Kama fi fatihul mughith, kamar yanda ka koma cikin littafin fatihul mughith zaka samu wannan ƙarin bayanin, wa mahasinul istilah, da kuma masalih na istilahi, wato wa mahasinul istilah shi ma littafi ne, mahasinul istilah wal kifaya, da kuma littafin kifaya, walau sahad riwayatu yazida, inda ma ruwayar yazid bin husayfa din kenan, ku dinga biye da ni, ya shiga cikin yace walau sahad riwayatu yazid, inda ruwayar yazid ma mu ce ta inganta, fa innaha fi'lun, ai ita aiki ce, wa riwayatu muhammad bin yusuf, ita ko ruwayar Muhammad bin Yusuf qaulun, magana ce, an fahimta, maganar ruwayar Yazid bin Khusayfa fi'il ne, ruwayar Muhammad bin Yusuf qaul ne, to ko da tsakankanin aka ce annabi ya aikata, annabi ya faɗa, kuma sai aka samu abin da ya faɗa ya ci karo da abin da ya aikata, to yanzu a ka'idar malamai an zo wannan maganar ake gabatarwa sama da aikin sa, me yasa suka ce domin aikin sa zai iya daukan khususiya, ya tamilul khususiya, zai iya yawa da aka ce annabi ya ce ayi kaza, shi kuma da ya tashi sai ya aikata aka san abin da ya ce ayi, to yanzu kaulin za a dauka ba aikin ba, dan tana iya shi an yadda yayi wannan aikin, to wannan kaidar wala ya kawo mana nan cewa ita fa ruwayar Yazid fi'ilun, ita kuma ruwayar Muhammad bin Yusuf qaul ne, wal qaul shi ko qauli muqaddamun alal fi'l, ana gabatar da shi ne akan aiki, kama huwa muqarrarun, kama yanda wannan ka'ida ce tabbatacciya fi ilmi usulul fiqh, aqawa ilmin usulul fiqh, wa rawa Abdul Razzaq fil musannaf, malam Abdul Razzaq a cikin al musannaf din sa ya ruwaito an Dawud bin Qais, daga Dawud bin Qais wa gairihi da wannan sa, an Muhammad bin Yusuf, daga Muhammad bin Yusuf an Sa'ib bin Yazid, daga As-Sa'ib bin Yazid anna Umar jama'a an-nasa, cewa sayyidina Umar ya hada mutane fi Ramadan, a cikin watan Ramadan, ala Ubay bin Ka'ab, akan wato jagorancin Ubay bin Ka'ab, wa Ali wa ala Tamim ad-Dari, da kuma Tamim ad-Dari, ala 21 rak'a, akan rak'a 21, 21 rak'a, ya qara'una bil 200, suna karanta aya 200, wa yansarifuna inda furu'il fajr, suna kuma yin dawowa ko suna juyowa dabdab cetowar al-fajr, wa hadhihi riwaya, to kun ga wannan riwaya ita kuma, wannan riwaya ita kuma to khalifu ma akharajahu Malik, kaga ta ci karo ta saba wa abinda Malik ya fitar, an Muhammad bin Yazid an Sa'ib bin Yazida, wacce riwaya ta farko Muhammad bin Yusuf, an fahimta, ka san an karbo mana waccan Muhammad bin Yusuf an Sa'ib bin Yazid annahu qala amara Umar bin al-Khattab Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari an yaquma lin-nas bi 11 raka'a, to ga kuma wannan ruwayar ita kuma ta saba waccan cewa sayyidina Umar ya umarci Tamim ad-Dari da Ubay bin Ka'ab su jagoranci mutane akan raka'a nawa 21, to sai ma ya ce wa hadhihi riwaya, wannan ruwaya tu khalifu ma akhrajahu Malik, ta saba abinda Malik ya fitar, an Muhammad bin Yusuf an Sa'ib bin Yazid, wa zahiru isnadir riwayati Abdul Razzaq sahihun, zahirin isnadir riwayar Abdul Razzaq dinnan ingantacce ne, fa jami'u rijalihi thiqat, domin dukkan mazajen hadithin mazajen isnadin ingantattu ne, amintattu ne, wa qad ihtajja ba'dhum bi hadhihi riwaya, shi yasa wasu wani daga cikin malamai ya kafa hujja da wannan ruwayar, za'iman yana cewa anna haditha Muhammad bin Yusuf, cewa hadisun Muhammad bin Yusuf muttaribun, to kenan an samu ittirabi a cikin sa, an fahimta, wa zukhtilafin fi sanadin aw matnin muttaribun inda uhailil fanni, an fahimta ko, kamar inda mai baikuniya yake cewa, to sai wani malami ya ce to wannan hadisin Muhammad bin Yusuf an Sa'ib bin Yazid, gashi can an ce sayyidina Umar ya sa wa'ancan limamai su jagoranci mutane akan raka'a nawa 11 ga wata ruwaya kuma an ce raka'a 21 to sai wani cikin malamai ya kafa hujja cewa to wannan hadisin na Muhammad bin Yusuf ya zama muttaribi ya akwai ittirabi a cikin sa magana ta zama canka takane an ce kaza an ce kaza wa zalika li isqati yake cewa wannan kuwa li isqatihi saboda sariyar wasa liyaslima liyusallima lahum alqawla bil 20 raka'a alwarid fi hadith Yazid bin Khusayfa wa zalika li isqatihi liyaslima lahum aliyaslima lahum alqawl domin maganar ta kubuta a wajen su bil 20 raka'a akan raka'a 20 din nan alwarida wadda ta zo fi riwayat Yazid bin Khusayfa a ruwayar Yazid bin Khusayfa ma'ana abinda yake so yace tunda an samu ittirabi a cikin isnadin Muhammad bin Yusuf to ka'idar hadisin da aka samu ittirabi aje shaki sai mu koma wacce ruwaya ta Yazid bin Khusayfa ita ce mai wadda ta ce mai raka'a 20 an bayyana yawa wa hadha za'amun mardudun to malam bai yadda da wannan ba sai ce wanda malamin da yace tunda ruwayar Muhammad bin Yusuf ta an samu ittirabi a ciki wata hanyar an ce raka'a 11 wata an ce 21 to wannan ruwayar a aje ta kawai dan a samu kubuta akan yin raka'a 20 din nan a koma kan ruwayar Yazid bin Khusayfa malai yace wa hadha za'amun mardudun wannan riyawa ce wadda ba za a karba ba li annal hadithal muttariba domin shi hadisi muttaribi wallazi yurwa shine hadithin da aka ruwaito min rawin wahidin daga rawi guda daya marratani sau biyu rawi ne guda daya shi din ne dai yace 10 kuma yace 20 an samu iddarabi an fahimta shine dai duk shine dazai yace mana raka'a 11 aka ce yanzu kuma sai yace raka'a 21 au akthar ko kuma ma sama da ruwa wato rawi guda daya yayi ruwaya sama da guda daya ma sama da biyu kai au akthar au rawiyaini ko rawiyaine guda biyu marwayta guda biyu au ruwatan ko marwayta ne da yawa ala aujuhin sai suka yi ruwaya ta fuskoki mukhtalifatin mabambanta mutaqariba waɗanda suke kusa da juna mutasawiya waɗanda suke madaidaita juna wala murajjihin ko murajjihin babu kuma wata ruwaya da ta rinjaya akan wata to wannan ita ma ana kiran wannan magana muqariba hadisin da yazo ga marwayta wajen mutum biyar yanzu misali hadisin kusufu shams kaga an samu ittirabi a cikin sa kusufu shams sau daya aka yi shi zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka koma ko cikin bulugul maram ɗinka a wata ruwaya aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a biyu ruku'i hudu ka kowace raka'a an yi ruku'u nawa biyu a wata ruwaya in ka koma sai aka ce Annabi yayi raka'a biyu ruku'u shida kowace raka'a an yi raka'a ruku'i nawa uku a wata ruwaya sai aka ce Annabi yayi raka'a biyu ne amma ruku'i takwas kowace raka'a ruku'i nawa to akwai ruwaya in ban manta ba ma da aka ce yayi raka'a biyu ruku'u 10 ruku'u 10 raka'a kowace ruku'u kowace raka'a ruku'u 5 kuma sau daya kai kusufu shams to wannan ko da yake marwayta in ka bibbi su daban-daban ne amma gashi akan wani abu guda ɗaya kuma sun yi ruwaya mabambanta wanda akwai na fata an gane shi yasa malamai suka ce wacce ruwayar ta raka'a biyu ruku'u biyu ruku'u hudu shine kauli wanda yake sahihi saboda an samu ittirabi to wannan shine abin da malai yake nufi da ittirabi wa hadha shartu muntafin fi hadith Muhammad bin Yusuf idan ku har ittirabi shine rawi guda daya ya ruwaito ruwayoyi guda biyu su ci karo da juna ko marwayta da yawa su ruwaito maganganu masu bambanci da juna kurkusa da juna kuma a sa rasa wata magana da za ta rinja yadda za ta zama ita ce mafi rinjaye akan sauran to wannan shine ittirabi sai ce to in har wannan shine ittirabi wa hadha shartu to wannan sharadin muntafin ya koru fi hadith Muhammad bin Yusuf a cikin hadisin Muhammad bin Yusuf li anna riwayat Malik domin ruwayar Malik arjahu ita tafi zama rinjayayyar riwaya mai riwayat Abdurrazzaq bil Hibzi wato sama da ruwayar Abdurrazzaq ta hanyar hadda an gane wannan to قدمنا بهذا على افتراض سلامه على سلامه على افتراض سلامه اسناد عبد الرزاق من العلل يتي قدمنا بهذا يتي قدمنا بهذا مما غباتر ده wannan din mu gabatar da wannan alaftiradi salamati isnadi Abdurrazzaq akan mu ma yadda cewa shi kansa isnadin Abdurrazzaq din ya kubuta min al-ilal daga illoli mu dauka ya inganta walakin al-amru ala khilafi zalika sai dai al'amarin sabanin haka ne wan waddihuhu kama yali za mu bayyana shi kaman yanda zai zo na farko alladhina rawau al-musannaf wadanda suka ruwaito al-musannaf an Abdurrazzaq al-musannaf din littafi ne na Abdurrazzaq an gane littafi ne al-musannaf na Abdurrazzaq to al-majirai ko wadanda suka ruwaito kamar yanda ka san muwadda tana da maruwaita akwai ruwayarwa ne akwai ruwayarwa ne to wa'inda suka ruwaici musannaf daga malam Abdurrazzaq aksara min wahid sun fi mutun daya minhum daga cikin wadanda suka ruwaici musannaf daga wajensa akwai Ishaq ibn Ibrahim ibn Abbad ad-Dabari akwai wannan ad-Dabari din to wannan hadisin da ake kai kawo akan sa hadal hadith wannan hadithin an gane ko min riwayat ad-Dabari riwayat ad-Dabari ce an Abdurrazzaq daga Abdurrazzaq fa huwa alladhi rawa kitab as-sawm domin shine wanda ya ruwaito kitab as-sawm ma gaba daya to shi ad-Dabari din nan sami'a min Abdurrazzaq tasanifahu wa huwa ibn sab'a sinin yaji ainihin wato yaji karatu ko yaji musannaf hadisan al-musannaf daga wajen Abdurrazzaq yana yaro yana dan shekara 7 yana shi ad-Dabari din yaji musannaf daga wajen Abdurrazzaq wa huwa ibn sab'a sinin yana shekara 7 kaji abu na farko ma kana ad-Dabari sahiba hadithin wa lam yakun min rijali hadha ash-sha'n sannan yake cewa ma kana ad-Dabari sahiba hadithin wa lam yakun min rijali hadha ash-sha'n yace sannan kuma shi ad-Dabari din nan bai kasance sahiba hadithin ma abocin ilimin hadisi ba wa lam yakun min rijali hadha ash-sha'n baya cikin mazajen da suka yi fice a wannan bangare na ilimin hadisi ba malamin hadisi bane lidhalika saboda waɗannan dalilan kaga dai yana dan shekara 7 ya ruwaici waccan ya ruwaici musannaf sannan abu na biyu gashi shi ba malamin da ya kware bane a wannan fanni dan haka ne suka imala yake cewa kafuran laghadu min riwayati kura kurai suka yawa a cikin ruwayarsa an Abdurrazzaq daga Abdurrazzaq fa qadrawa an Abdurrazzaq ahaditha munkara domin ya ruwaici wasu hadisai masu yawa daga Abdurrazzaq kuma hadisai ne munkarai وقد جمع بعض اهل العلم اخطاء الدبري وواسو daga cikin malamai ma sun tattara kurakuran wannan dabari din wata sahifatihi da irin tubatuban sa fi musannaf Abdurrazzaq a cikin littafin musannaf na Abdurrazzaq fi musannafin a cikin musannaf guda daya suka sannafa shi kurakuran ad-Dabari da ya samu da tubatuban sa a cikin littafin da ya ruwaito na musannaf to kuma waccan ruwaya ta Yazid ibn Khusaifa ta wannan dabari din ce malan so yake ya kafe kai da fata sai ya tabbatar da maganar raka'a 11 nan da akai ake ta wannan maganar memma sabaka malan yace daga abin da ya gabata ya tabayyano zai bayyana gare ka kai mai karatu anna hadhihi riwaya ce wannan riwaya ta Yazid ibn Khusaifa munkara riwaya ce munkara faqad khalafa ad-Dabari domin shi Dabari din nan ya saba man huwa awthaqu minhu wadanda suka fi shi aminci wajen ruwaito musannaf daga malamin su Abdurrazzaq walladhi yadma innu ilayhi alqalb malai yace abinda zuciya za ta natsu da shi annaha wannan ruwaya ma min tashifatihi yana daga cikin kurakuran shi Dabari din sahifaha an 11 raka'a maimakon wato yayi kuskuranta daga raka'a 11 dan ko yace raka'a 11 zai tafi yace raka'a 21 yana cikin tashif din sa wa qad alimta annahu kathiru tashif kuma dama ka sani in ka ji bayanan da malamai suka yi akan ad-Dabari mutun ne malami ne mai yawan at-tashif wato kurakure ko tuntube lidhalika dan haka fa hadhihi riwaya munkara wannan riwayar munkara ce musahhafa wanda akwai kuskure a cikin ta fasa qatala ihtijaju biha dan haka kafa hujja da ita ma ya fadi kafa hujja da ita ba wa thabatat as-sunnati as-sahiha al-marwiya, sunna ta riga ta tabbata ingantacciya wanda aka ruwaito fil muwatta a cikin muwatta ta Imam Malik bi sanadin sahihin daga da sanadi ingantacce an Muhammad bin Yusuf al-Sa'ib bin Yazid fatanabbaha. Ka kula da wannan insha Allah sai mu tashi zakatul fitr lazim gobe insha Allah za mu yi. Akwai lokaci?